sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci yanzu ma kin ga tsere ce tare da Maryam Dauda sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren Laraba 7 ga watan Oktoba. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji wata hira ta musamman da muryar Amurka ta yi da sabon sarkin masarautar Zazzau
mai martaba Alhaji Ahmad Duhu Bamalli
bayan da gwamnatin jihar Kaduna ta tashi a matsayin sarkin Zazzau na 19. Muna tafiya da karin bayani nan gaba. A Najeriya ana sa ran Abubakar Alhamis ne shugaba Muhammadu Buhari zai gabatar da kasafin kuɗi na shekarar 2021 a gaban majalisar dokokin kasar. Za kuma mu kawo muku labaran wasanni daga Ghana amma yanzu dai bari mu fara da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakken labaran. Mahawarar da za a yi a daren yau Laraba tsakanin mataimakin shugaban kasa Mike Pence da mataimakiyar dan takarar jam'iyyar Democrat Kamala Harris na daga cikin jerin abubuwan siyasa da annobar coronavirus ta shafa. Kamar yadda aka saba, duk wata mahawarar zaben shugaban kasa ba a cika maida hankali sosai ba kan mahawarar mataimakan akan jerin mahawarar da ƴan takarar shugaban kasa ke yi wanda yawancin lokuta take jan hankalin masu kada kuri'a. Amma a daidai lokacin da shugaban Amurka Donald Trump ɗan shekaru 74 ya kamu da coronavirus a makon da ya gabata da kuma tsarin yakin neman zabi na taka tsantsan da abokin adawarsa tsohon mataimakin shugaban kasa Joe Biden ɗan shekaru 77 ke yi, tayu masu kada kuri'a su maida hankali akan mataimakan ƴan takarar da shekaransu ke ƙasa da ƴan takarar waɗanda za su maye gurbinsu idan buƙatar hakan ta taso. A halin da ake ciki kuma, shugaban Amurka Donald Trump da ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar Democrat Joe Biden dukansu sun faɗa a jiya Talata cewa sun shiryawa muhawara karo na biyu da ake shirin yi mako mai zuwa. Amma batun kamuwa da coronavirus da Trump ya yi ya sa ana jefa ayar tambaya akan matakan kariyar lafiya a wurin muhawarar. Da aka tambaye shi akan matakan kiyaye lafiya don zuwa muhawarar, Biden ya faɗa wa manema labarai cewa yana fata za a bi duk matakan da ya kamata, kuma idan har Trump na da COVID a lokacin bai kamata a yi muhawarar ba. A nashi bangaren, Trump ya wallafa a shafinsa na Twitter cewa ya shirya tsaf domin karawa a muhawarar ta ranar 15 ga watan Oktoba a birnin Miami. Yana mai cewa muhawarar za ta yi kyau. Tattaunawar da ake yi kan yiwuwar sake bada wani tallafin rage radadin annobar coronavirus da alamu ta tsaya cak a jiya Talata, yayin da shugaba Donald Trump ya ce bai amanta da kudirorin da ƴan Democrat suka gabatar ba, kuma zai ba jami'an gwamnatinsa umarnin su dakatar da tattaunawar da suke yi har sai bayan zaben wata mai zuwa. Trump ya yi waɗannan bayanan ne a wasu rubuce-rubuce da ya yi a shafin Twitter-sa, ciki har da inda ya ce zai amince da ɗaiɗaikun ƙudurorin ba da tallafi da yawa maimakon matakan da gwamnatinsa ta ɗauka lokuta da yawa a baya a wannan shekarar. Idan aka turo mana ƙudurin ba da tallafi na dala 1,200 zai isa ga jama'a ba tare da ɓata lokaci ba. A shirye nake yanzu in sanya mishi hannu. Nancy, kina ji? Abinda Trump ya rubuta kenan. Shugabar majalisar wakilai Nancy Pelosi ta bayyana zaben a hada duk kudurorin bara tallafin coronavirus a wuri guda maimakon a yi su daya bayan daya. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Tayin Turkiya na neman zama mamba a kungiyar kasashen Turai ta EU da alama yana fuskantar koma baya bayan da bangaren zartarwar kungiyar ya faɗa a jiya Talata cewa bai ji daɗin abin da ya kira gazawar da Turkiya ta yi ba wajen raya demokradiyya da yaƙi da rashawa. A rahotonsa na shekara-shekara, kwamitin zartarwa na EU ya ambaci cewa shugaba Recep Tayyip Erdogan na da iko sosai a harkar siyasar ƙasar, abinda ya kawo taɓarɓarewar tattalin arziki da ƴancin fannin shari'ar ƙasar. Rahoton ya kuma ce hukumomin Turkiyya na ci gaba da nuna matsin lamba ga ƙungiyoyin al'umma da kuma kafafen yaɗa labarai. Har yanzu Turkiyya muhimmiyar ƙasar hulɗar tarayyar Turai ce. Ko da yake Turkiyya na ci gaba da ƙara nisanta kanta da EU saboda koma bayan da take samu sosai a ɓangarorin demokradiyya, dokokin ƙasa, haƙoƙin bil'adama da kuma yin katsalanda a fannin shari'a a cewar kwamitin. Amma Turkiyya da ta fara tattaunawar neman zama mamba a ƙungiyar ta EU a shekarar 2005 ta yi watsi da shakkar da kwamitin yayi mata tana mai bayyana ta a matsayin nuna wariya a cewar kamfanin dillancin labaran AP a jiya talata kwararru daga hukumar da ke sa ido kan makaman guba suka tabbatar da cewa sinadarin da aka yi amfani da shi wajen sanyawa mai cecekar gwamnatin Russia Navalny guba daga nau'in gubar Novichok mai illata jijiyoyin bil adama da aka haramta ne hukumar haramta makaman guba da ake kira OPCW a takaice ta ce gwaje-gwajen jini da fitsari da aka yi wa Navalny sun nuna irin abubuwan da ke cikin sinadarin mai guba na Novichok ta jirgin sama aka kai Navalny Berlin don jinya bayan da ya fara rashin lafiya a cikin jirgi a Siberia ranar 20 ga watan Agusta kasashen yammacin duniya da yawa sun buƙaci a gudanar da bincike akan batun yayin da shugabannin kasashen da yawa suke kyautata zaton tayu gwamnatin Russia na da hannu a sanyawa sanannen dan adawar guba ita dai Russia ta musanta zargin da ake yi mata na cewa ita ta saka wa Navalny guba An sallama Navalny dan shekaru 44 daga asibiti ranar 23 ga watan Satumba kuma yayi alƙawarin komawa Russia dan ci gaba da yin adawa bayan ya kammala zaman inda ake ƙara kula da shi a Jamus
A gaidan Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC to kamar yadda aka ji a farkon shirin dazu da rana ne gwamnatin jihar Kaduna a Najeriya ta sanar da
Alhaji Ahmed Nuhu Bamalli
a matsayin sabon sarkin masarautar Zazzau na Shatara bayan da aka kwashe wani lokaci ana tantance waɗanda za su maye gurbin margayi Alhaji Shehu Idris da ya rasu a watan Satumba da ya gabata dazun nan wakilin mu Isa Lawal Ikra ya samu tattaunawa da sarki Ahmed Nuhu Bamalli ga kuma yadda tattaunawar tasu ta kaya
Alhamdulillah ala kulli halin yau muna cike da farin ciki kwarai da gaske kuma wannan sanarwa da aka yi cewa Allah ya kaddara rince mu ne muka gaji yayanmu da kakanninmu to ba abin da mutum zai yi irin sai farin ciki din ya kan abin da zai sake nan mutum ka ji farin ciki mara iyaka inda ka fito cikin wannan jinsi
Allah ya miki mai martaba rabon sarauta da wannan gida ana magana kusan shekara 100 ya sarki yake ji
eh to alhamdulillahi rabbil alamin mun gode ma Allah kwarai da gaske saboda mun san yau din nan ya idan aka shiga watan gobe November zai shiga shekaru 100 kenan da sarauta ta fita gidan mu tun zamanin kakana sarkin Zazzau Malam Aliyu dan Sidi ba sake koma samu wanda Allah ya mishi lidifi ya samu haiwa halifan nan ba duk da yake irin tutar Shehu Usmanu kakana Malam Musa Bamalli shi ya karbo ta amma sarautar ta fita daga dakin mu ta kuma wayansu dakunan to amma kuma farin ciki na shine Allah ya kaddara ni ne kuma wanda ya nufin irin cewon a kai na ne sarautar za ta dawo gidan da ni duk a rayuwa na buri na mahaifina ne ya yi sarautar Zazzau ba ni ba to Allah ya kaddara irin cewon kuma babu shi to shine kuma gashi Allah ya kawo hukuncin ijtihadi da suka yi da kuma nufin Allah cewon wannan sarauta ta sauka a kai na alhamdulillahi rabbil alamin eto wannan jayayya na sarauta ba gaba bane saboda in aka duba duk ɗakin sarautar nan da ke Zaria ina da alaka da su kamar gidan bare-bare ina da alaka na jini ma da su wanda ke kakanni na da dama ta dangin nono na sun fito ta gidan sarautar bare-bare saboda haka yin sarauta na ƙasar Zazzau kamar gidan bare-bare ne suka yi sarautar nan haka kuma gidan Katsinawa su ma akwai aurataya tsakaninmu da su yanzu kamar matata yar marigayi sarkin Zazzau Shehu ne saboda haka ba wai irin zan ce wai irin don an fafata neman sarauta kuma an yanke hudda kenan ba wajibi ne a gare mu mu duba su mu rike su bisa amana saboda mutum ka dauki alqur'ani ka rantsa ko baka dauki alqur'ani ba an rantsar da kai cewa za ka yi adalci sannan kuma za ka rike mutane bil haqi to nan ko ya zama farali a kanka ka rungume kowa da kowa ba wai kawai na dakin sarauta ba
to a gaida Isa Lawal Ikra to a Najeriya a gobe Alhamis ake sa ran shugaba Muhammadu Buhari zai gabatar da kasafin kudin shekarar 2021 a gaban majalisar dokokin kasar wanda yawan sa ya kai naira trillion 13 ya kuma zarce na wannan shekarar da muke ciki da naira trillion 3 ga Shamsiyya Hamza Ibrahim da wannan rahoto da ta hada mana daga Kaduna
Presentation of 2020 Appropriation Bill. May I crave the kind indulgence of the Distinguished Senate to grant me the slot of 11 hours on Thursday, 7th October 2020, to formally present the 2021 Appropriation Bill to the joint session of the National Assembly. While I look forward to addressing the joint session, please accept, Mr. Senate President, the assurances of my highest regards. Yours sincerely, Muhammadu Buhari.
Shugaban majalisar dattawan kasar kenan Senator Ahmad Lawan da yake karanta wasiƙar da shugaban kasar ya aika musu a yayin so mu zama majalisar a jiya Talata ana dai sa ran shugaba Muhammadu Buhari zai gabatar da kasafin kudin shekarar 2021 a taron hadin gwiwa na majalisun dokoki biyu a kasar da misalin karfe 11 na safiyar ranar Alhamis Trinidad majalisar zattaswa kasar ta amince da kudirin kasafin kudin na naira trillion 13 a matsayin kudin da kasar ke son kashewa a shekara mai kamawa wanda ƙari ne akan kasafin kudin shekarar da ake ciki dake sama da naira trillion 10 ministan harkokin kudi a kasar Hajiya Zainab Ahmad Shamsuna ta yi ƙari da cewa
in iyakan kokarin mu mun fitar da abin da muka san cewa zai yi saboda kashe trillion 13 ga gwamnatin tarayya kudi ne dan kadan in kiyaye su dalar America 35,000 kenan kawai
a makon da ya gabata ne shugaban majalisar dattawan kasar Ahmad Lawan yace majalisar za ta bada wata daya don hukumomi da ma'aikatu su fito kare kasafin kudi dalilin da ake ganin shugaba Muhammadu Buhari ya cika alƙawarin sa akan lokaci na mika kasafin kudin ga majalisa domin ganin an fara aiki da shi a farkon shekara mai kamawa sai dai a cewar Senator Ahmad Babbakaita dake wakiltar jihar Katsina aiki ya ragewa majalisar tarayyar kasar wajen tabbatar da hakan
yanzu nauyi ya koma kan majalisar tarayya don a aiki kan shi wannan kasafin kudi ya zama cikin shiri kafin January shekarar da ke kama in Allah ya sa mu na dare za a ga ƙari na yawan kasafin kudin da aka sa wanda ya kai wurin trillion 13
a cewar mahukuntan kasar gwamnati ta yi nasarar aiwatar da akalla kashi 68 na kasafin kudin wannan shekara ta 2020 zuwa watan Yuli da ya wuce Trinidad gwamnatin Buhari ta bullo da tsarin fara kasafin kudin shekara-shekara daga watan Janairu zuwa watan Disamba Shamsiyya Hamza Ibrahim murya Amerika daga Abuja Najeriya
masu sauraro yanzu kuma ga Hassan Umar Tambuwal da rahoto na musamman
a kokarin da take yi na hana shigowa da kayayyaki ba bisa ka'ida ba gwamnatin tarayyar Najeriya na ci gaba da rufe bordar kasar wato iyakokin kasar don jawa masu mogar makamai shinkafa tsofaffin tayoyi gwanjon tufafi man girki birki zuwa cikin kasar Najeriya da dai sauransu gwamnatin tarayyar Najeriya da ma wasu masana tattalin arziki sun yi amannar cewa tarnaƙin hana shigowa da shinkafa ta doron kasa zai taimaka wa manoman Najeriya kana zai haɓaka ƙaruwar kuɗaɗen shiga ga gwamnati tare da bunƙasa tattalin arzikin ƙasa to kome ƴan Najeriya za su ce a game da rufe iyakokin ƙasar nan wato border ga wasu ƴan Najeriya mazauna jihar Oyo
sunana Alhaji Yusuf Abubakar maga yakin sharkin sassa Ibadan alhamdulillah rufe border ya jama mun kashi biyu na watunani na farko shigo da makamai da miyagun mutane da su shigo kasar mu nan Najeriya su je su yi tahari su koma an samu shi gaba ga wannan bangare da kuma masu basukori wanda kuma ba su iya su yi kosan diti da sauransu yanzu kaskiyar Najeriya ta samu shi gaba anan ana samu kosan diti wanda ba a samu shi gaba ba kaskiyar fi sirrin na watunani yanzu abun shi a takaice shinkafa ta fi karfi talaka tunda shinkafa bai wadata a gida ba yanzu shinkafa buhu daya yar gida ma fa za a ce naira 25-26 kaga ta fi karfi talaka amma an ba haka ba bangare guda biyu da na faɗa da farko na bangaren makamai da miyagun mutane da kuma bausakoli da sauransu, gaskiya an samu ci gaba.
Talakawa na kukan cewa abinci ya yi tsada, musamman shinkafa a sakamakon rufe wannan boda. Me za ka ce?
Haka yake, gaskiya ne shinkafa ya yi tsada, kuma rufe boda nan da an kai ina shiki abinda shinkafan nan ta yi tsada. Amma tsada kayan nan da muke gani shi da sauransu ba shinkafa kadai bane, an rufe boda da ba a rufe boda ba. Kaga wannan abu ne da ya zo ga Allah, ba gwamnati bane. Gwamnati ba dan ya rufe boda kaya ta yi tsada ko shinkafa ta yi tsada a takashe ba dalili wannan bane. Abinda ya sa ya rufe boda dai mun gani a kasa, saboda makamai da sauransu da ake shiga da sauransu da bazukurin da ake da kosan da sauransu suna gudu ga kosan da sauransu aka sa. Kaga wannan shi ma mun gani a kasa, saboda haka yanzu kayan tsadan da muke gani dai a takashe fi sabilillahi, ko a rufe boda ko a rufe boda, bal Allah ya kawo lokacin shi ne, ba saboda a rufe boda bane yana wattuna ne.
Kana ganin cewa rufe wannan boda shine yasa ake samun ƙarin kuɗaɗen shiga ga gwamnatin tarayya?
Kwarai kuwa an samu wannan, kamar an samu confirm, an samu.
Abubakar Joji aka ce min Argungu, to boda ai ba aka ce shi, Allah ka ce shi.
To rufe tana da amfani ko bai da?
Yana da.
Menene amfanin sa?
Halar shiga da makamashi a wayinta.
Me ne biyu?
Na biyu shigan iska cikin kasa.
Mutane da yawa suna kukan cewa shinkafa ta tsada kuma abinci ya tsada a sakamakon rufe wannan boda. Me za ka ce?
To boda ai ba aka bar shinkafa ba, Allah shi ka bada abinci.
Amma tana ake shigowa da ita musamman ta doron kasa.
Shinkafa shigowa waje ba ita ka ce shi, Allah ka ce shi.
Me za ka ce a game da kukan da mutane ke yi na tsada abinci ko kuma shinkafa?
Wannan kuma lokaci ne wanda Allah ya kawo.
Ba rufe boda bane.
A'a, lokaci ne wanda Allah ya kawo.
Sunan Tafiki Adeleke dan na mun ba Buhari yakuri da Allah, gwamnati abude muna boda da Allah, muna shawiya do abinci ya sada mun bude goda da Allah ta muke mu talakawa muna bonon muna so.
Amma wasu na cewa rufe bodan yana da amfani domin ya hana a shigo da makamai, yana hana masu tada zaune tsaye su shigo cikin kasa da dai sauransu.
Lalle gaskiya ne, amma mu talakawa ba mu jin dadi ba, mun bude boda mun ga kuma sala kuma.
To kana gana a saki rufewa idan akwai matsala?
Saki rufewa mana to ya sa mun yanzu kai abun ba kyau tun lokacin corona, kai mun talakawa ba mu ji dadi ba, gwamnati ta muke mu da Allah.
Sunana Muhammadu Bello. Me zaka ce a game da ci gaba da rufe boda da gwamnatin tarayyar Najeriya ke yi?
Game da abin rufe boda, babu ci gaba ga talakan Najeriya.
Saboda me?
Saboda dai abincin gida da yacce ya taimaka muna yau ya hana waje kyada, babu sauki gare shi. Ko mu talaka mun zabe don mu samu sauki.
Wani irin abinci?
Shinkafa, dawa, gero zuwa masara. Yanzu buhun masara abin 6,000 zuwa 20,000 yake, dawa 21,000, gero 22,000, shinkafa yanzu wannan wadda ake tsintar dutse yau buhun ta koma 60,000 ta gida kenan, babban buhu kenan. Ana sai da mu da kwango na 800, sai kai kamar kana ka samu 800 ka zo ka saya kwango guda bai isa ka gidanka.
To kafin a rufe boda nawa ake sai da kwango shinkafa?
A hin rufe boda abin ka sai suwa, saboda Allah ana sai 150, ana sai 450.
To buhun masara ko buhun dawa fa?
Lokacin na sai da buhun masara 8,000, 10,000.
To ana ka gani me ya kawo wannan tsada abinci?
Abin da kaja da wannan abincin boda da an karfe abinci waje bai shigowa, kuma na gida su kuma suna cutar talakawa, ana dauka na kai waje har Najeriya. Nan talaka kai kana son ka sayar sauki baka samu. To mu kuma wannan abun ba ci gaba ne gare mu ba.
A wasu na ganin cewa rufe boda ya taimaka wajen sama wa gwamnati kudin shiga.
Eh, to amma gwanta samu talaka har son ka zabe shi ba samu kai masa wahala.
Sunana Alhaji Uba Awal Hakima Aika a fadar sarkin Hausa Hamba. Eh, ci gaba da rufe boda mu a ƴan Najeriya, talaka Najeriya, mu a wajen mu asara ne, bakin ciki ne, domin babu ci gaba illa ci baya.
To amma an hana mu makamai shigowa, kuma an hana masu fasa kauri walwala ko kuma watayawa domin ma kasa zagon kasa.
To duk da an hana shigowa har gobe zagon kasa ake wa kasa ba adina ba. Kuma gwamnati kullun tana mana iwon cewa tana kare mu ko da wani lokaci, kuma kariyar na yanzu ta gagara. Daga can an wancan ja an kashe mutum kaza, shi wannan ja an kashe mutum kaza, shi wannan ja an kore dukiyar jama'a da dukiyar su da dabbobin su an kore an tabbata su, kaga babu tsaro kenan. Makaman ba su yi amfani ba kasa.
Wannan rufe boda ya sama wa gwamnati kudaden shiga masu yawa domin ta yi ayyukan raya kasa da gina kasa, kuma da samun mutane kamar kiwon lafiya da ilimi.
To kudin shiga da gwamnati ta samu mu ba mu gani ba, domin an ce wai in an zubar a kasa kowa zai gani, mu ga an zubar a kasa mun gani ba. Kudin shiga ma an ya shigo aljihun gwamnati ya rage wanda suke gwamnati, su suka san yadda ya shigo, su suka san yadda wannan kudi ya fita tsakanin su.
Da a ce ka bada shawara game da ci gaba da rufe boda, me za ka gaya ma gwamnatin tarayyar Najeriya?
Eh, to ni ina yin kira ga gwamnatin tarayya da ta buɗe boda, in ta buɗe boda a wannan lokaci ne harkokin arzika na yau da kullum tsakanin masu shige da fice kowa ba zai kuka ba. Duk dan Najeriya da yake a gaba da wannan harkoki dashi zai murna da boda a buɗe take.
A ni ne Ado Suleiman sarkin Hausawan Akiyale Ibadan. To game da rufe boda a matsayin shekaru na wanda na san da cana suka fara a ido na, to wani abu can baya ya bani sha'awa da kafin gurba cewa za mu hayi. To amma daga ƙarshe abin da ya faɓa mu rai shi ne mahukuntan da ke kanmu a yanzu sai zamana sun zama mawadata da jin daɗi, wala ta ƙare akan mu, maimakon da su da cana suka yi sama da kasa saboda su sun dukufa wale irin su daya yau gashi sun hayi a idan mu amma yanzu mahukuntan mu sun Hausa mamma 30 mu abuna karkashin kasa su suna cikin wadata mu mun zama kasan kasa to wannan abu shi sai rufa boda a waje na ma ni bunga tasirin da nake fatan in samu a cikin ta
to amma kasar sana ta dauki shekaru da yawa da rufa boda kuma suka zauna a cikin wannan yanayin harkoki da abubuwa suka inganta me yasa ku a Najeriya ba ku bada goyon baya domin a ci gaba da rufa boda ko harkoki za su inganta
amma kada ke shi ba mahukuntan mu da ke kanmu sun ci damu da su mu rungumu wahalar tare su sai suka suba kansu suna cikin wadata in mu da su muna matsayi daya inda muke gwagwarmaya babu suna kuma babu da abun tiri akai amma sun yi sama da mu
to amma suna cikin kasar da aka rufe boda har yanzu a cikin Najeriya
a cikin wadata suke na kasar kasar ma ta lalace masa shi kamar ya koma kabari ne su kuma sun Hausa man dororiya
to amma babu yanda za a yi a ce cikin kasa kowa da kowa ya zama mai arziki ko kuma kowa da kowa ya zama matalauci
ai ko a shana akwai masu arziki amma ba yan siyasa gaba daya ba yan kasuwa da na a kasuwancin kana iya arziki a kasuwanci ka kana iya faduwa
to ne ni Alhaji Salawu Umar state chairman Cattle Breeders and Dealers of Nigeria your state chapter rufin bodan nan in mun duba shi sosai ina da cawo a bangare wurare wanda sun riga sun tsaya kafan su biyu biyu kamar suna da komai da komai wanda in wani ma yace sai ba su haro sa su kishi cewa ba sa so amma rufin bodan yanzu inda mu a Nigeria inda muna da ayyuka abincin tamu wanda muna da shi yayawa yafi mamu yawa wani gari kuma ina tambaya cewar mu turo musu ba sai mun rufe bada ma da kanshi sai rufe da kanshi amma me muka da shi yanzu
to amma wasu kasashen duniya sun ci gaba da suka rufe boda baka ganin mu ma idan aka dauki lokaci za mu samu wannan alfanu kamar yanda kasashen waje suka samu
inda mun bai kaida
Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya
to madalla an gaishe ka Hassan Tambuwal yanzu kuma bari mu shakata da wannan na gaba
wasanni a takaice
kuma sai a san TikTok ko na dabda kullar jejeniya da filin munne wanda kani yake ga filin mutari a lokacin da aka bude kofofin yin transfer a nan kasar game da abin da wani rahoto ya faɗi ne tsohon dan wasan na CFR Kluji ya aminci ya rattaba hannunsa a bisa yarjejeniya da Porcupine Warriors kuma ana jin kan ƙarshen makonnan hakan din zai tabbata Munir dai ya shirya shiga kwatakwane a kyauta bayan ya kammala zamansa da club din kasar Russia na Premier FC Tambov
babban mai koyar da Black Stars wasa CK Akuno ya kaso ma aikinsa ranar talata da murance a Atalia a kasar Turkiya gabanin wasannin sada zamunci guda biyu da Ghana za ta yi da Mali da kuma Qatar
Akono da mataimakin sa David Duncan ba su yi wani wasa ta kamai ne ba tunda aka nada su wannan matsayin a cikin watan Janairu shekaran nan a dalilin dakatar da wasannin samun cancanta shiga gasar cin kofin Africa da aka yi a Marisin shekara ta 2020 nan. Black Stars dai za ta yi wasan sada zumunci ne da Mali a ranar Juma'a 9 ga watan Oktoba gabanin karawa da dasi bayan kwanaki uku da Qatar a kasar Turkey. An kasar Ghana haifuwar Faransa Alexander Djiku ya haɗe da Black Stars a sansanin su da ya kasar Turkiya gabanin wasannin sada zumunci da za su yi da kasar Mali da Qatar. Djiku dai an haife shi ne a Montpellier kasar Faransa kuma ya gwamace yayi wa kasar Ghana a Afirka ta Yamma wasa na ainihin kasa da kasa bayan ya tattauna da mai koyar da wasa na Black Stars CK Akuno.
Damben zaman
DK Poison wadda shi ne dan damben da ya fara ciwa kasar Ghana kambi a ajin na featherweight bayan shekaru 45. Yau Allah ya sa gwamnatin team shugaba Akufo-Addo ta amince ta biya shi kudin da yake bi kasar bashi dala 45,000 wadda ya daga kudin biyan sa ne bayan fadar da yayi da shi da Rube Olivares inda ya karbi kambin na duniya tunko a wannan lokaci yake ta din a bashi wannan kudi abin yake ya sai wannan gwamnati ce ta tsaya daram dakau tace lallai a biya shi kudin shi. Da wannan muka iso karshen labarin wasannin. Ridwanullah Mukhtar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka Accra, Ghana.
To da wannan kuma muka zo labarai a takaice. Za a yi a daren yau Laraba tsakanin mataimakin shugaban kasa Mike Pence da mataimakiyar dan takarar jam'iyyar Democrat Kamala Harris na daga cikin jerin abubuwan siyasa da annobar coronavirus ta shafa. Kamar yadda aka saba, duk wata muhawarar zaben shugaban kasa ba a cika maida hankali sosai ba kan muhawarar mataimaka akan jerin muhawarar da ƴan takarar shugaban kasa ke yi wanda yawancin lokuta take jan hankalin masu kada kura'a. Amma a daidai lokacin da shugaban Amurka Donald Trump ɗan shekaru 74 ya kamu da coronavirus a makon da ya gabata da kuma tsarin yakin neman zabe na takatsantsan da abokin adawarsa tsohon mataimakin shugaban ƙasa Joe Biden ɗan shekaru 77 ke yi, ta yiwu masu kada kura'a su maida hankali akan mataimakan ƴan takarar da shekaransu ke ƙasa da ƴan takarar. Tattaunawar da ake yi kan yiwuwar sake bada wani tallafin rage radadin annobar coronavirus da alamu ta tsaya cak a jiya Talata yayin da shugaba Donald Trump ya ce bai amanta da kudirorin da ƴan Democrat suka gabatar ba kuma zai ba jami'an gwamnatinsa umarnin su dakatar da tattaunawar da suke yi har sai bayan zaben wata mai zuwa. Trump ya yi waɗannan bayanan ne a wasu rubuce-rubuce da ya yi a shafin Twitter sa, ciki har da inda ya ce zai amince da ɗaiɗaikun kudirorin bada tallafi da yawa maimakon matakan da gwamnatinsa ta ɗauka lokuta da yawa a baya a wannan shekarar. Tayin Turkiyya na neman zama mamba a kungiyar kasashen Turai ta EU da alama yana fuskantar koma baya bayan da bangaren zartarwar kungiyar ya faɗa a jiya Talata cewa bai ji daɗin abin da ya kira gazawar da Turkiyya ta yi ba wajen raya demokradiyya da yaki da rashawa. A rahotonsa na shekara-shekara, kwamitin zartarwa na EU ya ambaci cewa shugaba Recep Tayyip Erdogan na da iko sosai a harkar siyasar kasar, abinda ya kawo taɓarɓarewar tattalin arziki da ƴancin fannin shari'ar kasar. Rahoton ya kuma ce hukumomin Turkiyya na ci gaba da nuna matsin lamba ga kungiyoyin al'umma da kuma kafafen yaɗa labarai. To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da sabbin shirye-shirye. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin, da editan yau Muhammad Lalo, sai Julie Leathers Gresham da ta haɗa shirin ta kuma ba da umarni, da kuma injiniyan mu na yau ya ce taku Binta Esteru, nake muku fatan alheri. Kwana lafiya, ma'assalama.